أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
Sen baba avuçlarını da. Ya bu hayrasın diye. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Muna yabo da godiya ga Allah Maɗaukaki da ya tsare haɗuwarmu a wannan masallaci, to masallacin Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa, a wannan maraice na ranar Alhamis 8 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shi ne a 30 daidai ga watan uku a shekara ta 2023. Ya kulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal ladina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ya ku waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani, ku yi ɗa'a. Wannan umarni ne daga Allah, cewa a yi ɗa'a ga Allah. Wa ati'u ar-rasula, kuma ku yi ɗa'a da shi manzon da aka aiko muku, wato Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, da ma'abuta sha'ani ko ma'abuta umarni minkum, daga cikinku. Uli ana nufin ashab, ma'abuta waɗanda lamari ke hannunsu. Shi yasa malami suka tattauna dangane da al'amuru nan, hal huwa bi ma'ana ash-sha'an ko kuma huwa bi ma'ana talabul fi'li. Shin ana nufin sha'an, sai ya zama cewa ma'abuta lamarin sha'ani kenan ko? Yawwa, wannan al'amarin duk da mun san da lamarin da al'amarin da umarnin duka daga al'amarin aka ciro su. To kun san kuma shi al'amru a larabci yana da ma'ana biyu in ka zo fassara shi da Hausa. Lamari ma'ana sha'ani, wannan kaziyar, wannan mas'alar, wannan abin tattaunawar, wannan sha'ani yana zuwa kuma da ma'anar umarnin a aikata abu, neman a aikata abu. To malami suka ce wannan anan wanne ake nufi? Na farko mun lura dai Allah yana ba mu umarni ne cewa mu yi da'a gare shi. Da'a shine imtisalul amri. An ce ka yi kaza, to ka aikata. Allah ne yake, ya ku masu imani ku yi da'a ga Allah. Ma'ana kenan duk umarnin da Allah ya bayar to a bi. Shi umarni daga Allah, haka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-aslu fihi menene? Al-wujub. Yawwa, in an yi itlaqinsa, ba tare da wata ƙarina ba, to wajibi ne. To dama ɗa'a ga Allah wajibi ne, haka ne ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai kuma yake wa ulil amri, wannan wawun ta aƙafi ce, sai aka yi aƙafin ulil amri akan wannan fi'i, abin nan maf'ulin da ya gabata. Maf'ulin farko lafzin jalala, maf'uli na biyu wanda bin nan shi ne ar-rasula, wanda kuma su waɗannan biyu kowanne da fi'ilinsa. Amma su ulatul amri ko ma'abuta lamari fi'ilinsu ba a maimaita shi ba, sai aka sa wawun ta aƙafi, ba a ce wa ati'u ulil amri ba, sai aka ce wa ulil amri. Amma kuma hakan ake nufi, ko hakan ake nufi. Da maganar malamai za mu zo mu ji a kan hikimar hakan da nisa aka yi hakan, kuma duk na san kun sani, saboda an sha maimaita wannan zance. Kuma wannan aya ita ce asali wajen wajibcin a yi ɗa'a ga shugabanni, su ne ake ce wa ulil amri. In an ce ulil amri ana nufin shugabanni. Amma shugabanni wanne? Malaman tafsiri sun tattauna a tsakaninsu akan shin ana nufin al'umara ko kuwa al'ulama ko kuwa duka. To ɗaukarsa akan dukan shi ne da ya zancen mafi yawa daga cikin malamai, don ba tsayawa za mu yi kan wannan ba. Nan ce malamai min haif ta ɓangaren cewa malamai su ne masana dokar ta Allah. Da haka in suka ce a yi kaza, to su suka fi kowa fahimtar abin da Allah yake nufi da yake ku kaza. Domin malamai kamar in aka ce doka, doka dai waye fi kowa sanin ta? In dai ta Allah ce, malamai ne. Dokar da ɗan adam ya sa, shi ya sa ɗan adam ɗin yake ƙoƙari ya damu da ita ya santa sosai, shi ya sa za a ce lauyoyi su suke interpreting ɗinta, ko? Yawwa. Amma in aka zo in dai doka ta Allah ce, to malamai waɗanda dama su ne alƙalai a shar'ance, mun ba yadda za a yi mai yin hukunci tsakanin mutane ya zama kuma ilimin abin da Allah ya ce shi ne hukuncin ya zama shi bai san shi ba. Wannan dama asali bai cancanta ya zama alƙali ba idan dama ba shi da ilimin menene Allah ya ce a matsayin doka. To irin yadda mai interpreting doka a doka kamar ta constitution ake cewa lawyer shi zai interpreting, sai ta kullum ga sun cike da saɓani. To haka in shari'ar Allah ce, mai yi shi ne malami. Karatu ne, ilimi ne, ba maganar kawai interpretation ba, da sanin maqasid. Domin a shari'ar Allah mai shar'antawar yana da maqasid ɗinsa, manufofi na shari'ar, kuma shi baya kuskure. Shi ne sa doka, mai sa asalin dokar, interpretation daban, sa asalin doka daban. Kun fahimci wannan insha Allah. Allah baya kuskure, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah baya barinsa akan kuskure. Don haka duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani daidai ne, gaskiya ne, shari'a ce tabbatacciya, kuma adalci ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk abin da ya zo da shi, imma sharihan lima jaa fi alquran, ko dai zama yana sharhi ne da ƙarin bayani akan abin da ya zo a Qur'ani, ko ta'sisan, ko zama babu dokar ma a Qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta, to dukkanta daga Allah take. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa, ba irinka bane ba irina bane, baya magana bisa san zuciya. In huwa illa wahyin yuha, wannan kuma ba iya Qur'anin ake nufi ba, da Qur'anin da abin da ya fito daga bakin sa wanda ba Qur'anin ba dukkan su ba san zuciya bane domin din rashin kunyar mai rashin kunya ba zai ce Qur'ani shine maganar Allah ita kadai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kace san zuciyar sa ne tunda Allah ya kore san zuciyar to an kore daga kan Qur'anin an kore daga kan duk abin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan na san ba ku da damuwa da tantama a kansa to umarni ne nan Allah ya bayar cewa ya ku waɗanda suka yi imani duk wanda yake mumini ne shi ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya bauta wa Allah ta hanyar da'a ga Allah duk abinda Allah yake ayi je ka aikata shi haka nan kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan an ce ar-rasul da ma bi sifa saboda ne dan karfafa janibin risala a fito da shi sosai a gane cewa bi sifa kaunihi rasulan lillah لأن طاعته طاعة لله من يطيع الرسول فقد أطاع الله دون لا هذا منزوق تحقيق آيات لا أني قال الله بعد أن سبوا من زن شيني الله با الله دبن منزوق دبن أما سبوا من زن الله ني أي كوشي تدق أبن ديسي أي كما الله يتألك كي با كينسا لغا فتن سن زي كيرسا تدق أبن دي فتا الله ني أي كوشي لك يد ذا سبي maganar Allah a Qur'ani haka wajibin ka bi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wannan zamu zo mu yi magana akan ta dangane da abin da ya shafi wajibin da'a ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ake fahimta daga wannan aya wa ulul amri mun yi magana shugabanni ake nufi ko malamai ko dukkanin su ka bar shi a dukkanin su ya fi malamai za su shiga a matsayin masana domin su ne masu gaya wa shugabannin ga dokar Allah ɗin su kuma shugabanni masu shugabanci na siyasa su zartar a matsayinsu na masu sa doka wanda 'yan sanda suke hannunsu waɗanda kuma za su ɗaure mai laifi za su kama mai laifi za a yi masa hukunci malami zai hukunci amma zartar da hukuncin wa yake shugabanni domin ita gwamnati dole tana tafi ne akan doka doka kuma dole ya zama ana zartarwa waye mai zartarwa nan mai karfi malamin littafi ne a hannunsa da bayani shi kuma mai sarauta mai iko shike da takobi a hannunsa me yasa sarki ake ce masa sarkin yanka ai saboda wannan ne yana da karfin ya sa a kashe mai laifi yawwa wanda duk yayi abu kaza ga hukuncinsa to zartar da hukuncin wannan shi ne dole ne a cikin al'umma a samu masu shugabanci mun yi maganar wannan muhimmancin ko ishara zuwa ga wannan lamari a darasinmu na jiya ko yawwa to amma nan zantan da ake yi umarni daga Allah cewa a bauta wa Allah da da'ar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bauta wa Allah da da'a ga shugabanni ma'ana kenan da'a ga manzon Allah bautar Allah ce da'a ga shugabanni ma bautar Allah ce ba bautar shugabanni ba ce an gane wannan da'a ga shugabanni bautar Allah ce tunda Allah ne yake ayi ashe idan ka saba musu wa ka sabawa Allah ka saba ba dan su ne Allah ba a saboda Allah ya ce ai musu da'a ina jin da ba wahalar ganewa a wannan babban abin da aya da za ta karantar da kai shine lalle ashe da'a ga shugabanni wani asali ne daga cikin usul a musulunci ko me ake nufi da asali daga cikin usul wani ginshiki ne wanda idan babu shi al'umma za ta tozarta za ta lalace duk al'umma da ba ta da shugabanni shi yasa wata magana da ko in ce kafin zo kan wannan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yawaita ba wai ya waitar cewa sun yi yawa ba a bukata ba, a'a suna da yawa akan wannan lamari. Umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai daruruwa, ku yi da'a ga shugabanni, ku zartar da bai'ar da take tsakaninku, duk mutumin da ake shugabanci a kansa to akwai bai'a tsakaninsa da shugaban, kar ka cire wannan bai'ar, ma'ana kar ka fidda kanka daga cikin mabiya wannan shugaba, kar ya zama kana cikin masu yi masa tawaye. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarni da a yi haƙuri, ya yi umarni da cewa lokaci zai zo za ku ga shugabanni suna aikata abubuwa, ta'rifuna minhum wa tunkir, za ku ga za su aikata wani abun alheri, za su riƙa aikata kuma wani abun da ba za ku ji daɗinsa ba, sun saba wa doka, sun saba wa ƙa'ida, suna saban Allah a idonku. Har sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to baka umarce mu in mun ga irin wannan mai musu tawaye ba? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, a'a, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, muddin dai suna sallah a cikinku to ku yi musu da'a, ku haƙƙinku ku nema abun Allah, su kuma nasu haƙƙin na shugabanci ku ba su. Sun ce ku yi kaza, ku fita ku yi, sun ce kada a yi kaza, ku zauna kada ku yi, domin tawaye gare su zai haifar da mai, zai haifar da tashin hankali da damuwa da rashin zaman lafiya. Shi kuma musulunci, himmatuwarsa da damuwarsa da mai da hankalinsa a kan rayuwar ɗan adam da zaman lafiyarsa gaba yake da abin da kai kake gani daidai ne, ko da kana ganin wani nassi da ya taimaki wannan abu. An gane wannan rancen? Yawwa, kai ƙoƙarinka misali ka ce bari ka yi al'amuru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Shi yasa idan shugabanni suka yi abu ba daidai ba, a ce to ai wajibi a fito a dawo da su kan hanya. To kai ƙoƙarin dawo da su kan hanya, kana da ƙa'ida da aka baka, me za ka yi? Shin kana da lamari ne kai ma a hannunka, sanda za ka sa, takobi za ka sa, makami za ka sa? To ka ga tashin hankali, ya za ka ɗauko makami ka tinkari wanda yake shi ne jagoran makami? An gane wannan? Me za ka yi na biyu? In ka bi hadisin ma Abu Sa'idin Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran ko fa yughayyirhu bi yadihi, idan wannan ana magana dawa da mai sulta, mai iko, mai mulki, ba kuma lallai ana nufin mai mulki al'am ba, a mai shugabanci a cikin inda yake. Kai misali a gidanka, kai a ma'aikatarka, ko idan ka ga abu ana yi ba mai kyau ba, ai ba za ka ce da wa'azi kawai za ka hana ba, in kai ne shugaban a wannan mahalli. Ba ana nufin sai iya shugaban ƙasa, sai iya gwamna ba, ana nufin dai duk wanda yake da shugabanci a kan mai yin laifin ya fa hannu ya dakatar da shi. Amma in baka da wannan, baka da sulɓa, to baka da wani abu da rage, sai mai? Sai amfani da baki. Shi ma bakin akwai ƙa'ida, idan mutum mai shugabanci dai abin da ya fi zaman lafiya da tabbatar da maslaha ita ce kai masa da irin harshen da zai karɓa, ya fahimta kuma ya daina abin da kake so ya daina, ba da zagi ba, da terere, da cin mutunci, bal abin da ya fi tabbatar da maslaha ma samun haɗuwa da shi, kai da shi ku tattauna, ka ja hankalinsa ko a gabansa, ko da da wasu, ko ka rubuta a rubuce, ko ka aika masa saƙon ko ta kwana ake cewa ko? Yawwa, SMS da makamantun wannan, duk hanyar da za ka iya isar da saƙo an halatta maka kai wannan, tare da ladabi, domin kai ka ga laifi ne, me kake so a yi? A daina laifi. Amma in ka ci mutunci, ai ba za a daina ba. Haka shi yasa duk in ka kalli umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan abun, baya saɓawa. magana ce guda daya kuma shi yasa ta karrara inda salaf aure malamai magabata cewa ba a yi wa shugabanni tawaye ba a yi wa shugabanni ne tawaye ba saboda goyen bayan zalunci ba ne kamar da wasu zaka ji suna faɗi in ka lura duk abin da ya faru a tarihi na ɓantarewar wannan al'umma da saɓaninta da yaƙe-yaƙe da ya auku a tsakaninta to akan wannan matsala an samu waɗanda suka ƙi bin wannan karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mu'amala da shugabanni suka fito suka yi tawaye a haka aka samu kawarijawa a irin wannan aka samu shi'a bal suka ɓantare ma suka koma wani tsarin daban wani kamar wani addini daban a irin wannan aka samu mu'tazilawa a irin wannan aka samu jauran kawarijawa iri-iri dai a kowane zamani masu fitowa su har zuka mutane a tashi a yi tawaye masu fitowa su har zuka mutane a fito a yi juyin mulki wannan duka baya cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummar ta su tafi a kansa domin inda haka ake yi to da babu inda za a samu zaman lafiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganunsa akan wannan ba su da rikici maganganu ne kurukuru akwai kalmar as-sabr ta zo kurukuru a yi haƙuri isbiru a wani gun yake hatta kan ƙauni alal haubi ku yi haƙuri har sai kun haɗu da ni a kan a wurin tafki inda za a sha ruwa na tafki Allah za mu dace a wani wurin har da cewa wa in zaraba zahraka wa akhadha mala shugaban nan kai masa da'a ko ya daki bayanka ya kwace dukiyarka to kai masa da'a shugaban nan ko ya zalunce ka kai masa da'a wasu mutane a wannan zamanin sukan kasa fahimtar irin waɗannan nasoshin sai ayo ku malamai abinda kuke yi kenan shikenan ku za a yi ta bauta wa shugabanni in dai za ka yi addinin da shi ne a rubuce a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shi ne abin da ke ciki amma in za ka bi zamani da son zuciya to ga sunan hanyoyi da yawa amma in abin da za ka samu ne ka ɗauko kitabul imara a sahihi muslim ka karanta ka bi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan mu'amala da shugabanni mun taɓa maganar wata ran za mu karanta wannan babin ko da ku insha Allah ko da a darasin izafatul lahfan ne wata munasaba ta zo a kanta insha Allah za mu karanta ko kuma a ware masa in wasu satuttuka a karanta shi zai mana amfani matuƙa ka ji irin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambata dangane da mu'amala da shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa zama agent ɗin da za a yi amfani da maganarsa wajen goyon bayan zalunci da azzalumai ba da haka tun da kaga ya faɗi wannan maganar maslahar al'ummar yake kallo ba maslahar shugabannin ba kun gane wannan nan can wannan shine point ɗin za ka ji wasu suna faɗa irin masu karanta al'amuran siyasar musulunci da ba su fahimce ta kuma ba a gina ta akan nassoshi ba sun gina ta ne akan maganganun wasu masu neman yanci ko masu ƙoƙarin nuna cewa shugabanni dukkaninsu azzalumai ne al'umma gaba ɗaya batacciya ce ba akan hanya take ba da littattafai waɗanda suka rubuta littattafai dai akan irin wannan manhaji irin manhajin su ikhwanul muslimun wanda suka rubuta suka dora akan maganganu irin na sayyid kutub dai kafirta al'umma baki daya ce da dukkan shugabannin musulmi na kasashen larabawa a lokacin su duk kafirai ne wanda wannan ya zo haifar da tunani marar kyau a cikin samari a ta yada duk doka ta addini ya zama mata koma a bar kyama kuma malamai in suka yi magana cewa ai da'a ga shugabanni a ce musu masu goyon bayan azzalumai malaman gwamnati da makamantan irin wannan abu wanda wannan manhajin ya cutar da al'umma mummunar cutarwa ya haifar mana da abubuwa da dama harkokin abin da ya shafi boko haram din da makamantan su duk ai waɗannan abubuwan sun samu alaka da shi samari su tashi da rena hukuma da rena gwamnati duk wannan ba cikin karantarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da ita kuma abin da mafi yawan mutane suke kasa ganewa kamar da na ambata shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da suka tafi akan wannan karantarwa da tabi'ai da suka bi sahabbai akan wannan karantarwa da manyan malamai a cikin atba'ut tabi'ina su Maliku da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal da makamantansu da malaman da aka san su ne malaman musulunci Sufyan ats-Tsauri Sufyan ibn Uyayna da malaman su da daliban su suka zo baya san Ishaq ibn Rahawayi maka duka dai waɗannan Abdullahi ibn Mubarak duk malaman da yake su aka sani aka ruwaito addinin musulunci daga bakin su to ba tafi zuwa ga wannan lamarin manhajan ku fahimci wannan abu amma san yake karrara wa mutane manhaji a rubuta kuma ba su zama tare da waɗanda suka karkace suka fada da kuskure suka shiga cikin irin waɗannan hanyoyin to ba su ɗauko hanyoyin nasu sun yi endorsing ba a sai da suka faɗa karkar a yi ko da mutum ne mai bauta mai ibada mai ilimi in yi kuskure ya fada cikin wannan irin hanya to ba a bin sa akan wannan hanya wasu daga cikin tabi'ai sun bi abin nan ya sunan sa Abdurrahman ibn al-Ash'ath a lokacin da ya fito ya tawaye ga Hajjaj zamanin Abdulmalik ibn Marwan malaman zamanin sun goyi baya ne ko kuma ba su goyi baya a matsayin su karrara cewa to shikenan duk irin wannan abun in ya auku ya jama'a mun ba ku izini ku rika fitowa ku yi tawaye babu wannan gaskiya ku koma cikin littattafan aqida ka karanto kutubul aqaid waɗanda aka ruwaito su daga malamai na salaf da suka rubuta da riwayoyi ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yadda za a yi mu'amala da shugabanni babu wani malami da ya karrara a fito a yi tawaye a fito a yi tashin hankali a fito a yi juyin mulki to abinda na ce akan kasa ganewa shine sai ka ji ana tuhumar malamai masu karantar da irin wannan tsarin ana tuhumar su da cewa malaman gwamnati ne malaman kare azzalimai malaman kaza malaman kaza wanda duka irin wannan ban ji ba ko matsorata ko masu kwaɗayi ko malaman jinin haila haka ake cewa sai malaman jinin haila masu halattawa shugabanni abin da suke so duk waɗannan irin languages ɗin an samo su ne sakamakon abubuwan da wasu a waɗannan zamanan suka rubuta irin su maududi su sayyid qutb wanda ya tasiri wai tajazzuri a cikin mutane wasu ba tare da sun sani ba saboda dai waɗanda yan Muslim Brothers suka ɗauko kaje a ƙasashen da aka samu irin waɗannan matsaloli to za ku ga ta hannun su waɗannan abun suka yaɗu a mun lura inda izantan ilimi za a yi ka ɗauko duk abin da za ka ɗauko maganganun malamai dai na da wanda na daɗin nan su ne masu karayu a zamanin fitina sosai to ka duba me suka ce to ala bau'i ma zakaru wa qarraru to anan ya kamata ko ya wajaba ka ɗoran mutane da al'umma a kai amma ba ka tsako ka fito yanzu a matsayin kai ne mufakkir islami ka ajiye maganar Allah ka ajiye maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai sunanka mufakkir sunanka thinker, philosopher, intellectual ku ne kuka fi sanin zamaninku ku malamin ku daina karanto mana hadisan nan da ake hana tawayen nan ai akwai lokacin da zai zo da tawayen in ba shi aka yi ba za a zauna lafiya ba ku a gaya maka maganganun nan na manzon Allah ne suka karaita wayan nan ba ne wani bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganganun sa suna da alaka da wani zamanin da za a ce an sun zama outdated ba sa aiki magana ta ba haka take ba yayi umarni ai hakuri to in kana son bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da'a ga Allah da manzon Allah bisa wannan irin umarni da Allah ba to lalle kallazunci hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam malam ibn Taymiya kuma kuma ta ba ko a cikin hadis sunna ya faɗa yana cewa fa innahu lam yu'raf ta'ifatun kharajat ala bi sultani ba a san wata kungiya ba wata jama'a da ta yi tawaye ta tsin da'a ga wani shugaba ya ce sai face abinda ta zo da shi na fasadi a azamu minan fasadil hafi sai face abinda suka zo da shi na fasadi da lalacewar lamari ya fi girma sama da fasadin da sun suke so su kawar wanda yake akwai shi garin a ture shugaba a zalimi yana zalinta talakawa yana kaza yana kaza to a tumɓuke shi ya ɗauko makami ya ƙare rabin mutanen gari to da wannan dabarinsa akan zalincinsa alhali ana samun zaman lafiya ya nemi ko maganin ƴan fashi yana maganin ƴan kaza yana kaza yana kaza yana da inda ake ɗaura ɓarayi ya yi maganinsu ya kaza shi kuma yana zalintar ku wane ne fi sauki da a ce ya bar shugabancin a yi rikici a yi tashin hankali ku katattale wajen gida goma kowanne mai unguwa ko kowace unguwa a samu wani saurayi ya je tattara samarinsa da makamansu su ja gefe a yi ta faɗa a yi ta hayaniya ku je ku ga Afghanistan mai aka yi a wancan shekaru aka kacattala ƙasa wannan ne fusginan wannan ne fusginan wannan ne fusginan da yawa daga cikinku ba ku san wannan lamarin ba kuma duk me ya jawo irin waɗannan al'amura ɗin shi yasa wajibi a ilmantar da samari wannan hanyar ba daidai ba ce ka dawo ka lazimci hanyar da su Imam Maliku suka yi haƙuri da ita hanyar da su Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad bin Hanbal suka yi haƙuri da ita ita ce masu shugabanci ku bar su da shugabancinsu ku duba fa ku gani shi ne shugabanci wallahi ko ubansa da ya haife shi in ya ja da shi akan mulki zai iya daura uban nan ko ya kashe shi haka ne ko ku karanta tarihi bane mutum nawa aka samu daga cikin ba wai bincan emperors na kafirai a cikin khalifofi na musulunci munaza a tsakanin wannan da wannan wannan da kaninsa wannan da kaza da kaza wannan ya ji mulki wani daga baya ya sake dawowa wannan ya garkame wannan ya daure shi a kurkuku shekara 30 a daure ya fito kuma wasu su goyi bayansa sai a je a yi wannan din juyin mulki sai a sake dawowa duk an yi wannan a tarihin musulunci da kuma duk yana cikin sababin komawa baya ga musulmi haɗin kai da haƙuri da juna da zaman lafiyar nan ya fi komai na sani akwai maganganu da wasu zafin ka kawo wato ai yanayin yanzu ba iri ɗaya ba ne to ai ba yanayin mamu da ya fi cancantar mu ɗauki wannan manhajin irin wannan yanayin namu na fa'uba da rashin tsari duk wanda kuka yi haɗu da shi kuka yi wani abu na irin wannan hayaniyar ko revolution ɗin ko meye kai baka san daga ƙarshe wa kuka wa hidima ba kuma waye zai zo ya karɓe shugabanci ba kai ɗin ba ne ba shi ɗin ba ne ba kuma san waye ba an yi amfani da samari a ruguza musu ƙasa duk an yi waɗannan abubuwan a tarihi to ya kamata in an zo irin waɗannan munasabobi bayyana wa mutane cewa lalle waɗancan hanyoyi ba hanyoyi ne na shari'a hanyar shari'a ko mun tattafan shari'a in ka zo littafan shari'a ka karanta su kuma a zau'in malaman wannan zamanin ya suka yi mu'amala da wannan kuma ka gani fitintunin da ake yanzu sun bambanta da irin waɗancan? Ba su bambanta da iri ɗaya ne, za ka karka yaudaru kada kuma a yaudare ka. Hanyar fito na fito da gwamnatoci ba hanyar addinin musulunci da ke. An fahimci wannan? Yawwa, ba maganar tsoro ba ce, ba maganar kwaɗayi ba ce, ko ba kuma maganar ne, ba maganar taimakawa azzalumai ba ce. Amma magana sai ta bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da shugabanni, haka yake a yi. A yi haƙuri? Ko da a harkar sallah fa, ina jin na ta ba ku wannan misali. Al'amarin sallah, ana sallah a masallaci a Iraki ko a Sham, khalifan zamanin zai makara sallar azhar bai fito ba har a kai wajen ƙarfe uku, kuma shi ne liman, shi ne khalifa. Mutane haka za a yi alwala a zauna a cikin masallaci ana jiransa sai ya fito, shi ne dai sallah. Kuma ga manyan malamai suna zaune da alƙalai ana ta jiran shugaba ya fito. Wani da mai zafin kai daga cikin samari sai zabura zai miƙe sallar sai fita. Sai wani malami babba sai kama rigar sai zawo sai zauna an hana. Saboda ne yin hakan saɓawa umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a wannan majalin, saboda zai nuna kana cikin ƴan tawaye wanda ba su yarda da shugabancin wannan shugaba ba. Duk an yi wannan a zamanin fawwata su khalifofi, duk ka karanta tarihin malamai ka ji Imam Maliku Shafi'i duk a irin wannan fatarar suka rayu. Kuma haka suka yi haƙuri da shugabannin zamaninsu. Kamar da kuka sani, siyasa lamarin da ke cikinta tintini ɗabi'ar ta kenan, ba canzawa yake. Za ka shi saka yadda duk masu neman gyara a cikin al'umma inda za su yi karatu su bi hanyar magabata, to za ka gabata cikin harkar siyasa. Masa suke ne harkar siyasa, ku kyale harkar siyasa da masu ita, a ilmantar da mutane, a ɗora su a kan abinda za su bauta wa Allah da shi, su haɗu da Allah su shiga aljanna. A ɗora mutane a kan abinda yake shi ne. Wannan ba kuma magana sai ta rashin wayewa, rashin fahimtar zamani, kamar masu yadda masu irin wannan zancen suke cewa. Duk abinda za ka faɗa, ka faɗe shi da dalili da hujja, da kuma cewa za ka iya kare shi, kuma sannan abinda zai jawo maka na irin wannan hayaniyar kana da abinda za ka iya kare kanka a kansa. Wannan shi ne musulunci. Ya'yan uwa musulmi, in an ce ulil amri kamar da muka ambata a nan, to ana nufin shugabanni. Yawwa, su ne ashabu sha'ani, su ne stakeholders dangane da siyasar al'umma da jagorancin al'umma. Masu gidan yari, masu 'yan sanda, masu makamai, ko wanda a cikinsu akwai wanda za a ce masa commander in chief, shi zai ce sojoji su fito su kare ƙasa, da masu kurkuku da makamancin wannan, su ake nufi. Da kuma shugabanni malamai da za su karanta wa mutane dokar Allah, to su ake nufi da mene? Ulil amri. An fahimci abu? Babban abin da ke cikin lamarin shi ne tabbatar da maslahar zaman lafiya. In ka biyo context na abin da ya shafi demokrasi da waye, duk na san akwai irin zantattuka da dama da za ka biyo su suna damar, to in kuna faɗin irin wannan shi kenan yanzu an bar al'umma, shi kenan ai ta zalunta ta babu abin da zai faru, shi kenan sai mu zuba ido, shi kenan mu koma masallaci ne ta addu'a. To komawa masallacin da addu'a hasara ce? Ai ba hasara ba ce. Ita wannan duniyar ya samari ko? Yawwa, da ku nake. Ita wannan duniyar in ka kalle ta bisa hasken Qur'ani da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za ka fi fahimtar yadda za ka rayu cikin maslaha da daɗi da alheri a cikinta. Magana ce ta Allah shi ne Allah shi ne mahalicci, Allah shi ya halicce mu, yace mu zo wannan duniya mu bauta masa, haka ne? kuma ya aiko manzanni da za su koya mana yadda za mu bauta masa. Manzannin nan sun zo, kowa ya kawo sakonsa. Ka duba tarihin manzannin nan, kowanne ya suka kare da mutanensa. A kowanda an bi shi 100 bisa 100 babu, har namu manzan sallallahu alaihi wasallam ba 100 bisa 100 aka bi shi ba. ‘Yan uwansa ma na jini su suka fara korarsa har ya bar garinsu. To amma wannan faduwa ce gare shi, za a ce a siyasance ya faɗi? Dama ba umarnin Allah shi ne annabawa su zo su kafa gwamnati ba. Na taɓa faɗin wannan nan can, har wani bai ji daɗinsa ba. Umarnin Allah ba shi ne annabawa su zo su kafa gwamnati ba. Umarnin Allah shi ne a sa mutane su bauta wa Allah, a sa mutane su yi ɗa'a ga Allah. Duk wata siyasa, duk wani girma na Allah shi ne sama. To a bauta wa Allah shi kaɗai, kar a haɗa shi da kowa. Wannan shi ne umarnin abin da dukkan annabawa suka zo da shi. Annabi Nuhu da ya zo gun mutanensa, ya ja da su ne a kan shugabanci, ya ce zai tura dattijan gari ya karɓe shugabanci, shi ne shugaba? Da wannan ya fara? Ba da wannan ya fara ba. An ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu. Duk abin da suka zo suke faɗa wa mutane ke. Da haka in mutum yana son ya ci nasara, ya koma ya bi hanyar annabawan, to a nasara take. Yadda suka yi, haka duk wani reforma, wani mai da'awa, wani mai son gyara mutane, koma hanyar annabawa, za ka yi mamaki yadda za ka samu nasara. Ka yi ilimin, ilimi na gaske. Amma in ka bar hanyar annabawa, kace dabarar ka ce za ta haifar da cin nasara, kuma ka ce politically, to za ka yi mamakin abin da zai biyo bayan tasarrufinka. Amma ka makale wa hanyar annabawa, za ka yi mamakin kuma irin yadda Allah zai taimake ka. Ina ce da mutanen Annabi Nuhu suka kiyarda da shi, saboda Allah ya tabbatar da shi ne Allah, kuma manzansa shi ne manzo, daga gare shi yake, saƙon kuma nasa ne. Ya tattara duniyar gaba ɗaya halaka ta saboda Annabi Nuhu da mutanensa aka tsirar da su. Ko ba haka bane? Annabi Ibrahim ya aka yi da shi da mutanensa, akan gwamnati ne ko akan ne, akan maganar bautar gumaka ne a daina a zo a bauta wa Allah, suka koye shi daga gare su. Duk annabawa saƙon da suka zo da shi daga Allah shi ne wannan. Shugabanci kuwa ko ka tsara ko kar a tsara sai an yi shi. Ka kutsa cikinsa, akwai abubuwa da za su biyo baya. Ka tsaya a kan manhajin annabawa, za ka ga alherai masu yawa. Wannan in muna magana da malamai kenan, rabbaniyun, to su tsaya a kan hanyar da annabawa suka tsaya a kai. Wanda ya ɗora wa kansa ko shi activist ne, wane ne shi, waye shi, ‘yan zanga-zanga da ɗaga placard da menene a je Abuja a yi ta zage-zage, wannan kuma shi dama kansa abin da zai ja ma kansa. Wanda ba su zo dai kullum shawarar da muke bai wa samari a nisanci waɗannan irin hanyoyi da zanga-zanga da tawaye da ɗaga takardu ba mu yadda ba, da rubuce-rubuce da zage-zage da cin mutunci, wannan ba hanyar annaba ba ce, ba hanyar malamai ba ce, kuma wallahi ba hanyar matsorata ba ce. Hanyar matsoratan ita ce wannan, wanda mutum zai tawayen a biyo shi da bindiga ya gudu. Ko ba haka bane? Yawwa. Daga kar ku dauki wannan abu. Eh, kar a dauki wannan abu. Allah ya kyauta. Kullum irin wannan munasaba in ka zo makanci, muna roƙon Allah ya tsare mana kasar mu, ya bar ta cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wasu abubuwa da za a iya amfani da su a shigar da mutane zuwa ga irin wannan rikicin, baka san waɗanda suka shinƙo su ba. Can a wani wuri aka yi mitin ɗin, kai baka sani ba, aka yi karatu a kanka kai cewa kana son irin wannan rudanin da hayaniyar, sai aka zaɓe ka aka turo wani ya yi amfani da kai, kai baka sani ba, a ɗora ka a kan wannan tafarkin, kuma a samu amfanin da za a samu, kai kuma ka ɗauki ashana, ka cinna wa ƙasarka. Wasu suna can suna dariya, na yi ishara kwanaki akan zuwa ga abubuwan da suka faru a wasu kasashe dangane da Arabi'il Arabi. A ina jin farkon darasinmu ne ko na biyu ko? Ko ba wannan tafsirin ba ne? Menene Arabi'il Arabi? Zaman mu Abuja ne kenan ko ina tuna ma. Arabi'il Arabi da ake faɗi. Me ne shi? Ko ba ku sani ba? Ni na ga alamar ma duk ba ku san ba me ake faɗi. To alhamdulillah. Wani abun ma rashin saninsa alheri ne, amma kuma ran da ya zo ya same ka akwai buƙatar ka koma zuwa ga wannan usulin, kada ka bari hayaniya da ruɗani ta fizge ka. Ba an yi zanga-zanga ba iri-iri a ƙasashen Larabawa, aka rubuta wajen ƙasashen Larabawa wajen guda shida a zamanin Obama ne ko? Wanda yana daga cikin sharrin abin da wannan mutum ne a duniya. Haɗin kai da irin waɗannan wurare ko irin waɗannan 'yan zanga-zangar su suka haɗa kai da su suka zuga samari ta hanyar aika saƙo ta Facebook. Aka yi amfani da Facebook ya yi aiki da Twitter a ce ko fito ƙarfe kaza a tsaya a wani fili a ce ana nan za a kwana shida, kwana goma, wata biyu, wata uku, cewa sai shugaban ƙasa ya sauka. In ba haka mu ba za mu koma gida ba. A ƙasa kuma ana kawo musu abinci wasu daga wasu embassy. Ana ta ɗauka kuma a jarida ko da gidajen talabijin suna ta yaɗawa. Kai ka ɗauka duniya ba abinda ake ta iya wannan. Ana ta yi musu addu'ar su ci nasara. Wasu suka faɗa har a huɗu gobe. Su hau huɗu ba suna cewa Allah ka taimaki samari masu kaza da kaza a ƙasa kaza. Wanda wannan abin ya haifar da rikici iri-iri. Tunisiya ta lalace, shugaban ƙasa ya gudu. Misira ta rikice. Ko? Yemen aka hargitse. Syria har yau. Libya babu. Duka suna ina yanzu? Sakamakon me? Wannan tawaye ne. A fita zanga-zanga, a ɗaga takardu, wallahi ba mu yarda ba. A samu samarin da dama ba su da abin da suka rasa. In sun mutu ma ba a rasa kowa ba. Dama ba karatu, ba aiki, ba fahimta, ba komai, ba manufa. Su hau titi a murƙushe su. A kashe mutum 300 lokaci guda zuwa haka 300 ta faɗi. Kuma a ɗauki jikin gaba ɗaya gawawwakin aje a binne su, ba wanda ya sani da su iyayensu ne ya faɗi. A haka kuma a haka abin ya ta tafiya daga wannan gari ya koma wannan gari. Ana ta taimaka musu har abin da ya faru ya faru abin da kuka so. To waɗannan abubuwan malamai masu hankali masu sanin harkar shari'a sun rubuta waɗannan abubuwan tintini yana nan cikin littattafan aƙida da magabata suka yi bayani a kansa da yadda aƙidar ahlus sunna take, aƙidatus salafus salih akan waɗannan irin mas'aloli. Sanannen abu ne, duk inda za ka je ba za ka samu wani malami ya jagoranci irin wannan tawayen a ce shi ne a gaba gashi ga rawaninsa jama'a ku fito. Malamai dai sanannu ba su aka sani da wannan ba. In ka ji mutum ko ya faɗa wannan to ya aje malinta ya shiga harkar siyasa. An gane wannan mantan? Yawwa, za ka samari kar ku bari a ɗora ku akan wannan tafarkin. Ku tsaya ku yi abin da zai amfane ku ku a rayuwa, ya amfani al'ummarku, karatunku, kasuwancinku, sana'arku, harkar rikicin siyasa kuma ku bar shi ga masu yi. Allah fanta Allah ya tsare ni. Zance dai akan wannan lamari yana da faɗi, kuma na san zama ɗaya ba zai ishe shi ba, amma babu laifi daga cikin muƙaddimar tafsirin ayar ne, kuma har na fita zuwa ga wannan irin fita mai tsawo, mu koma zuwa ga abin da Malam Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi ya ambata dangane da wannan aya. Dama ɗaya gefe na ayar shi ne fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. In kun samu saɓani da jayayya a wani abu ko wani irin abu ne, farudduhu ila Allah, to ku maida shi zuwa ga Allah, ma'ana a koma zuwa ga littafin Allah. domin kun ga wannan umarnin yana nan a zamanin manzo Allah ko bayana yana nan dinnan manzo Allah sun san shi karanta wannan aya to idan an samu tanazu'i an ga inda sahabbai suka zo gun manzo Allah suka ce masa ya rasulullahi to mu tafi gun Allah ga shi mun zo na rudduhu ila Allah sabanin namu ana zuwa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta kare zai karanta aya ya ce kaza dan haka ma'anar koma zuwa ga Allah shine ne littafin Allah tunda magana Allah tana tunda ka ga wannan ayar ba zan ce wai tambihi bane ma ko ishara nafsi ne kurukuru cewa Allah ya bar mana abubuwa biyu mu koma zuwa ga yake ko ba ka bane inda tanazuri haka ko me abubuwa biyun nan Allah da manzon Allah ne kuma Allah yake nufi da koma zuwa ga Allah alqur'ani alqur'ani yana nan kuma har kiyama shi ma wannan kuma aya tana nuna mana ashe kenan qur'anin nan da yake hannun musulmi shine qur'anin gaske ba wanda mahdi aka ce ya boye yana can ba wanda ya rubuta shi sai ali wannan na ƙaryar na tatsuniya ba shi bane wannan qur'anin ne izu 60 shine qur'anin gaske kuma shine za a yi aiki da shi har kiyama ta tashi tunda Allah ya ce fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah ma'ana ila kitabillahi to wannan bamani ne da garanti cewa kitabullahi yabqa ila qiyamis sa'a ko kuma ila rasul koma zuwa ga manzo me ake nufi koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shakhsihi fi hayatihi yayin da yake da rai a jigun sa ya rasulullahi mun samu sabani dangane da kaza da kaza me zaka ce to amma bayan mutuwar sa bayan rasuwar sa ina za a je ila sunnatihi zuwa ga sunnar sa wannan yana karfafa maka wajibin aiki da alkitabu wa sunna nafsi ne wannan ba magana istinbati bane kurukuru yake kuma da malamai suka ammata za mu zo mu kara insha Allah bayani da sharhi a kansa sai Allah yake ce in kuntum tu'minuna billahi sharadi ne wannan in dai kun kasance ku din masu imani ne da Allah da ranar ƙarshe ranar da za a koma a tsiye ku a tambaye ku akan waɗannan al'amura in kun yarda da wannan ranar kun yarda da kuma Allah din gaske ne to abin da ya kamata ku yi kenan ba ku koma zuwa ga son zuciyar ku ba ku koma zuwa ga Allah ina Allah yake ai kaza ku duba ina manzon Allah yake ai kaza ku duba haka nan kuma wannan fi shay'in din zamu zo mu magana akan umumin a kowanne bani babin siyasa babin fiqhu kuma sabanin tsakanin umara da umara ulama da ulama umara da ulama duka tsakanin shugabanni da shugabanni ko tsakanin shugabanni da malamai ko tsakanin malamai tsakanin su da juna ko wanne irin sabani tsakanin mabiya da wanda ake bi tsakanin malamai da daliban su duk inda aka samu wani sabani fi shay'in to ya shigo cikin wannan shay'in din a matsalar fiqhu sai matsalar siyasa matsalar abin da ya shafi aqida matsalar tafsiri matsalar karatu qur'ani matsalar komai to a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma bayanin malamai akan su malam fa'idi yake cewa kuma amara bi ta'atihi sannan Allah ya umarni da da'arsa wa ta'ati rasuli da da'ar manzon sa duk mutumin da yake son imanin sa wajibi ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in everything a komai in dai akwai maganar manzon Allah wallahi ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ka aje maganar manzon Allah ka bi ta wani mutum daban wanda wallahi bai kai shi daraja ba ka bincike imaninka da Allah din da ya aika manzon Allah kuma ka bincike abinda kake da'awa na san annabi sallallahu alaihi wasallam in dai wani abu manzon Allah bai umarce ka da shi ba ko kuma ya umarce ka da wani abu ka aje shi ka kama na wani daban to ka bincike soyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wazalika me ake nufi da wannan da'ar bintisani amrihima ta hanyar biyayya ga umarnin su umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwajibi walmustahabbi wastinadi nahyihima umarnin nan na wajibi ko na mustahabbi kuma ka nisanci hannun su ma'ana hanin da Allah ya da hanin da manzon Allah ya Allah ya ce kaza kayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kayi Allah ya ce kul kai kaza ka bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kul kai kaza ka bari to wannan shine abin da ake nufi wa amara bi ta'ati ulil amri kuma sai umarni da ayi da'a ga shugabanni wa hum alwulatu ala an-nas suni masu jibintar lamarin mutane shugabanni masu jagoranci shugabancin na umarni da hani masu yan doka masu makami min al-umara wal hukam wal mufti ga su sune sarakuna sun ce ne da umara wal hukam da masu hukunci wal mufti da kuma masu fatawa su da su ce ga abinda Allah yake duk waɗannan ka hada su su ake nufi da wato ulul amri sune shugabanni shi sa kullum tafiyar shugabanni in ta tafi da malaman da za su dora su akan hanya aka fi samun nasara domin wani abu ne da tilas Allah zai hukunci a kansa gobe kiyama za a tambaye ka a matsayinka na shugaba tunda ko za a tambaye ka akan me za a tambaye ka ne akan conduct ɗinka na shugabanci kai abin da Allah yake to in san abin da Allah yake din ba waye zai shirye da shi ya nuna masa abin da Allah yake to shi yasa ashe da malaman da su shugabannin su ake nufi da wulatul amri ana raba gari kuwa to zaka ga matsala ta faru to sai ce fa innahu la yastaqimu lin-nasi amru dinihim wa dunyahum illa bi ta'atihi lamarin mutane ba zai miƙe ba lamarin su na addini ko lamarin duniya sai idan akwai da'a ga shugabannin nan da'a ga wannan malamai din domin su za su fadi ga su suka fahimci me Allah ya ce me Allah ya ce a yi masa me Allah ya ce kada a yi kuma su za su gaya wa shugabanni ga yadda za ku gaya da za ku yi walin qiyadi lahum da kuma jawuwa zuwa ga su waɗannan shugabanni ta'atan lillahi yin hakan da'a ne ga Allah wa rabbatan fima inda hu da kuma kwaɗayin abin da ke wurin Allah ba kwaɗayin abin da ke hannun su shugabanni ba wanda yake fahimtar alaƙar wato malamai ko da shugabanni ta ɓangaren kwaɗayi da ɓangaren halatta musu abin da zai suke so da ɓangaren goyon bayan zalunci wannan bai fahimci wannan alaƙar ba an gane bai fahimta ba don magana ce ta shi yasa ake son malamin ya zama na Allah da gaske ne tsoron Allah da gaske ba mai kwaɗayin ba duk wani abu da yake sunansa kwaɗayi da neman abin duniya to zaman lafiyar malami shi ne ya nisanci waɗannan abubuwa wani shi zai tsare masa mutunci da daraja hatta a wurin mai shugabanci don mai yawa mai shugabancin gani yake kama tsaye shi kana kwaɗayin abin da ke hannunsa ne kana tsabtace kanka daga wannan abin da ke hannunsa za ka ga mutunci da daraja amma daga ka nuna kana da kwaɗayin abin duniya to shi kenan sai ka zama tool ɗin da za a yi amfani da shi wajen abin da bai dace ba kuma sai ka zama ka ci amanar al'umma Allah ya tsare mu sai ce walakin bi sharti Allah ya amuru bi ma'asiyatillah amma da'ar da za a yi wa shugabannin nan ta zama da sharaɗin kada ya zama umarni suka yi da kada ku yi in Allah ya kai mu gobe za mu tattauna akan irin umarnin da shugabanni suke bayarwa insha Allah ta'ala ko na manta ku tuna mu yawa yadda malamai suka kasa umarnin shugabanni zai iya zama kaza zai iya zama kaza zai iya zama kaza in ya zama kaza ya za'i in ya zama kaza ya za'i in ya zama kaza kuma ya za'i insha Allah Allah ya kai mu gobe Allah kuma ya bamu ikon yin abin da yake shine daidai kuma shine gaskiya abin da muka faɗa daidai Allah ya tabbatar da mu da ku a kansa abin da yake kuskure ne Allah ya gafarta mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.